Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 22 ga watan 3 na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai
Bama bama ya guda uku sun tashi yau talata da safe a Brussels biyo a filin jirgin sama daya kuma a wata tashar jiragen karkashin kasa inda mutane akalla 30 suka mutu. Sakamakon farko daga zaben fidda gwani na shugaban kasa na jannan da curi shugaba Muhammadu Yusuf ya doyi samun nasara daga gagarumin rinjaye. Gwamnatin Sudan ta kudu kuma ta ce nan da karshen wannan mako za ta daina biyan kudaden zama a hotel na wasu ƴan tawaye su 600 da suka taho Juba.
A shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan taron nazarin tattalin arziki da ake yi a Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa wasu ƴan jam'iyyar APC a jihar Bauchi na zargin gwamnatin jihar da karɓar na goro. Muna kuma ɗauke da rahoto akan koken da wasu nakasassu a jihar Adamawa suka yi akan cewa an mai da su saniyar ware. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bama bamai guda uku sun tashi yau talata da safe a Brussels biyo a filin jirgin sama daya kuma a wata tashar jiragen karkashin kasa da ke tsakiyar babban birnin na Belgium inda kafofin labaru a nan suke fadin cewar mutane akalla 30 suka mutu wasu guda 130 suka ji rauni. Prime Minister Charles Michel na Belgium ya bayyana wannan lokaci a zaman na alhini ga kasar yana mai kira ga dukkan al'umma da su kwantar da hankulansu su kuma nuna kauna su ga juna. A lokacin wani jawabin da ya Havana babban birnin kasar Cuba shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Amurka za ta yi duk abin da ya kamata ga kawarta Belgium da mahukumta waɗanda suka aikata wannan abu. Shugaban ya ce Amurka tana tsaye daram a bayan Belgium wadda ta fuskanci waɗannan hare-haren na rashin mutunci kan mutanen da basu ji ba basu kuma gani ba. Hotunan bidiyo sun nuna mutane suna gudu daga filin jirgin saman na Brussels yayin da fashe-fashe har guda biyu suka ragargaza manyan tagogin ginin hayaki kuma yana fita waje da misalin karfe 8 na safiya a gogon kasar. Kafofin labaran kasar sun ce an samu bom na uku wanda bai tashi ba. Kafofin labarai daban-daban suka ce mutane akalla 11 suka mutu a fashe-fashen bama-bamai na filin jirgin sama. Wani mai gabatar da ƙara na Belgium ya ce akalla ɗaya daga cikin hare-haren na ƙunar bakin wake ne. Wani jami'in tsaro na Turai kuma ya ce an samu wata bindiga ko kuma bindigogi guda biyu kirar Kalashnikov a wurin da aka kai harin na filin jirgin sama. Magajin garin birnin Brussels ya ce an kashe mutane akalla 20 wasu 55 suka ji rauni jim kaɗan bayan nan a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke kusa da hedkwatar ƙungiyar tarayyar Turai. Hukumomi a Jamus da Ingila da Faransa da Holland sun ɗauki tsauraran matakan tsaro a filayen jiragen saman su a bayan wannan hari na Brussels. A halin da ake ciki shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bi sahun shugabannin ƙasashen duniya wajen yin Allah wadare da hare-haren na Brussels. Shugaba Buhari ya ce Najeriya wadda ita ma ta fuskanci hare-haren ta'addanci na shekara da shekaru tana mai miƙa jaji tare da nuna goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'umma ƙasar Belgium akan wannan abu. Shugaba Buhari ya ce waɗannan hare-hare na Brussels sun ƙara ƙarfafa buƙatar haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya wajen takala da kuma ragargaza ta'addanci da 'yan ta'adda a faɗin duniya.
Sakamakon farko daga zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa a Niger na nuni da cewa shugaba mai ci Muhammadu Yusufu ya doshi samun nasara da gagarumin rinjaye. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci hukumar zaɓe ta Niger tana faɗin cewa a bayan da aka ƙidaya kimanin kashi 75 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, shugaba Yusufu yana da kashi 93 cikin 100. Hukumar ta ce kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka yi rajista sun jefa ƙuri'a. 'Yan hamayya da suka yi kiran da a ƙauracewa wannan zaɓe sun yi watsi da wannan sakamakon a zaman mara inganci. Wakilan muryar Amurka da ke Niger sun ce mutane kalilan ne suka fito domin kada kur'u wato kur'un su a zaben na ranar Lahadi. Kakakin gamayyar jam'iyyun hamayya ta kofa da ke wato ta shekarar 2016 nan Usaini Salatu ya ce wannan adadi da hukumar zabe ta bayar abin kunya ne. Yan hamayya Niger sun ce tun hawansa kan mulki shugaba Isufu ya fara nuna alamun shi mai mulkin kama karya ne. Sun zargi kotun kolin kasar da laifin hada baki da gwamnati domin tabbatar da cewa an sake zaben Isufu a matsayin shugaban kasa.
Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausar murya Amurka a Washington DC. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce nan da karshen wannan mako za ta daina biyan kudaden zama a hotel na wasu 'yan tawaye su 600 da suka taho Juba babban birnin kasar tun watan Disamba domin tsara yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a watan Agustan bara. Wannan tawagar kuma ita ce take shirya tattakin da madugun 'yan tawayen Rick Machar zai zuwa Juba. Minista harkokin wajen Sudan ta kudu Barnaba Mariel Benjamin ya ce gwamnati ta ɗauki nauyin biyan kudaden hotel na 'yan tawayen bayan da gungun ƙasashe masu shiga tsakani wato Amurka da Ingila da kuma Norway da kuma hukumar sanya idanu kan a wata da yarjejeniyar zaman lafiyar dukansu suka janye hannayensu daga biyan kudaden. Benjamin ya ce gwamnati ba ta da kuɗin da za ta iya ci gaba da biya musu kudaden zama a hotel.
Daga ƙarshe hukumomin Liberia sun bayar da umarnin rufe bakin iyakarsu da ƙasar Guinea a yau Talata yayin da suke ƙara nuna damuwa game da ɓarkewar sabuwar annobar cutar Ebola. Ministan yaɗa labarai na Liberia, Len Eugene Nagbe, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa rufe bakin iyakar matakin rigakafi ne domin hana yaɗuwar wannan cuta. Yana mai cewa za a ci gaba da rufe iyakar har sai an sami ingancin halin da ake ciki a ƙasar ta Gini. Ya ce ba za su rungumi ƙaddara su ƙyale wannan lamarin haka ba. Yana mai cewa an tura ma'aikatan kiwon lafiya zukan wato dukan tashoshin tsallakawa da ke tsawon bakin iyakar Liberia da Gini. A cikin watan Disamba bara ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana Gini a zaman wadda ta rabu da annobar yaduwar Ebola. Amma a ranar 17 ga watan nan na Maris kwanaki biyar da suka shige, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta tabbatar da sake bullar cutar ta Ebola a ƙasar ta Gini, inda ta ce wata mace da wani ɗanta mai shekaru biyar da haihuwa a ƙauyen Koropora sun kamu da wannan cutar ta Ebola. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. An ci gaba da taron nazarin tattalin arziki a babban birnin tarayya Abuja wanda mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ke jagoranta. Abubuwan da aka fi mai da hankali a kai a wannan taron shine batun raya tattalin arzikin ƙasar. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Shugaban da ya nuna muradin gwamnatinsa na faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki zuwa bunƙasa sashen noma da rage dogaro ga man fetur. Hakan ya ce gwamnatinsa za ta samar da ƙarin wutar lantarki zuwa mega 10,000 zuwa shekara ta 2019. Shin wannan ya nuna an fahimci inda alƙiblar tattalin arziki ta gwamnatin Buhari ta nufa kenan? Hassan Umar Faruk na gidan rediyon Liberty na daga 'yan jaridar fadin shugaban ƙasa da ke halartar taron.
Ba a iya ɗora shi a ce wannan shi ne manufofi na tattalin arziki wannan ta gwamnati ba. Kila idan an gama taron sanarwa bayan taron mun iya fuskantar wani abu, amma yanzu daga cikin wannan jawabin ba za mu iya cewa hakika ga abinda manufofinsa na tattalin arziki yake nufi ba, domin kafin wannan taro abinda ake tunani shine za a yi wani summit ne, wato wani gagarumin taro kan abinda ya shafi tattalin arzikin. Amma daga baya sai aka ce a'a, ai za a zauna a tattauna ne domin gano bakin zaren da gwamnoni wanda su ne mambobi na majalisar tattalin arziki da shi mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo ke jagoranta. Illa abinda ke sabo shine masu da tsaki da kuma sauran masana da ƙwararru kan harkar tattalin arzikin da aka shigo da su domin su gabatar da kasidu musamman na hanyoyin da su jihohi da kuma ita gwamnatin tarayyar za ta fada da hanyoyin kuɗin shiganta.
A nasu ɓangare masanin tattalin arziki a Abuja Shima Muhammad na ganin lokaci ba zai jira dogon shirin tattalin arziki na Buhari ba.
A gaskiya yana da manufa mai kyau a ƙasar nan, sannan kuma ya dau alƙawura wanda zai ma talakawa aiki, sannan babu lokaci. To matukar ba a shirya abin tun daga sanyin safiya ba sai wankin hula ya kai dare, wato ma'ana har sai tenuwansa ta zo ta kare ba a samu abin da ake so a samu a kasar ba. shi yasa muke ganin ya kamata ya hada committee mai karfi kuma ya zama na committee din nan masana ne na tattalin arziki sosai sosai wanda za su dinga bashi haske yadda za a gano bakin zaran
shin za a iya samu raguwar masu fama da kuncin talauci a gwamnatin Buhari da su ne mafi rinjayen yan Najeriya da ke samun kasa da dala 1 a wuni wato kimanin naira 190 kenan a canjin gwamnati da ko kadan ba zai iya samar da marar tuwo 1 a birane ba Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi inda wasu ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki a jihar suka zargi gwamnatin jihar da karban na goro daga kudin kungilar gyaran hanya a cikin garin na Bauchi. Sai dai kuma bangaren na gwamnati ya musanta wannan batun ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki a jihar Bauchi suna zargin gwamnatin jihar da karban na goro akan kungilar kuskurimar hanyar cikin garin Bauchi da kuma kungilar sake fasalin gidajen matan gwamnatin jihar. A hira da manema labarai jigo a jami'ar APC ya ce sun gwammace jiya da yau.
Sunana Alhaji Abdul Wahab Gambo wanda aka fi sani baba mai alƙalami na jiran Muhammadu Buhari. Dole ne a gwammace jiya da yau mutanen Bauchi da jami'ar APC yanzu dai kowa na ji a jikinsa. Kaga dai ma'aikata gaba ɗaya an gama niƙa su. Yan pensioners an gama niƙa su. Mu abin da muke zato shin ne lalle kuɗin da ake ba mu Bauchi Sirgamma. Akwai inda ake sawa ake investing ɗinsa saboda ya generating ɗin wani benefit ma wani mutum. To kai da ka zo kace baka da kuɗi ina zaka samu kuɗin da zaka zo kana gina kana renovating ɗin wa matanka kowane gida akan biliyan ɗaya. Ka zo kace isa ya gudan nan barawo ne ya sayar da asibiti ya yi ya karɓi kuɗin airport kuma yanzu ka zo kana roƙon shugaban ƙasa da Allah da Annabi a dawo a baka balance ɗin kuɗin airport da kuɗin asibiti to a sai dama ƙarya kenan kake mai isa ya gudan ga hanyoyi a ƙauyuka babu kwalta da binni da ƙauye babu ruwan sha mai nagarta
to amma na ya matsayin aikin yake halin yanzu ka je ka gani
naje na gani man ai dama aiki ne wanda aka ce za a kawo standard company ne daga kasashen waje bayan kuma da aka zo aka kaddamar da aikin sai muka ga wadansu sun zo da tsintsiya da chebur da dan wulbaro an je canbo wani na 150 an kawo wata kataka tafila wanda kacakar sai kace dokin dan manauni zubur amma gudu sak babu tibobin da suke aikin ma aran su akai wani ne saboda asiri zai tonu muka ji ya bada aran wannan tifofin saboda muna jin waiwai a waɗanda aka ba su aikin nan an karɓi miliyan 800 a hannunsu
sai dai a maida martani babban mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi a fannin labarai da mu'amala da jama'a comrade Sabu Muhammad ya ce aiki na gudana yadda ya kamata inda ya ce batun karɓan na goro yarfin siyasa ce
a yanzu ne mako ake tunkaran aiki ko ƴan gaza gani yanzu sun yadda an kawo kayayyakin aiki ana ta kan yin kuma ana aiki mai inganci
an sa ganin wannan aiki na biliyoyin naira a ga manyan kamfuna da manyan kayan aiki da motoci amma abin da ake cewa jama'a ne ake ganin su da diga da cebur da kuma wulbaro suke guda da wannan aiki
mutanen da kaga suke kananan ayyuka ana yi ne domin tsarin jam'iyyar APC na ganin cewa duk abin da aka kawo jiha an samu ƴan jihar Bauchi suna amfana maganan kuma an bada na goro duk wanda ya san kuma aqida na gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar ya san cewa mutum ne wanda duk kafa da ya samu yana kokarin ya toshe barna ne ana masa yarfe da irin wannan sai dai kawai ƴan uba da muke da su a wannan harka
to sai dai kuma a halin da ake ciki akwai batun yiwuwar daukaka kara game da batun karban bashi da gwamnatin jihar Bauchi ta yi na naira miliyan 400 daga bankin UBA Abdul Wahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Abdul Wahab Muhammad. Yayin da nakasassu ke darawa a wasu jihohin Najeriya a jihar Adamawa kuwa nakasassun gudanar da wani taron addu'o'i suka yi game da halin da suke ciki na rashin albashi inda suka zargi gwamnatin jihar da cewa an maida su saniyar ware amma kuma gwamnatin jihar ta ce ba haka zancen yake ba tana sane da su. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
Su dai waɗannan nakasassu a wajen wani taron gangami da suka gudanar suma yi addu'o'i ne na musamman game da halin da suke ciki, inda ko suka zargi gwamnatin jihar Adamawa da nuna musu shakulatin bangaro, zargin da ko gwamnatin jihar ma yake musantawa. Mr. George Paurunuman da ke zama sakataren kungiyar guragun jihar Adamawa na cikin shugabannin da kasassun da su guda da wannan taro.
Mun yi wannan taron mun yi shi ne domin mu yi addu'a mu roke Allah, to shi yasa mun ce bari mu yi addu'a don mu nuna koke-koken mu ma Allah da kuma shugabannin mu domin ko Allah zai taba zuciyarsu don su ci gaba da tuna da wannan kasassu.
Shi ko Bitrus David da Malam Isa Abubakar da ke cikin shugabannin da kasassun su ma taba halin da ma'aikatun suke ciki, inda Isa Abubakar ya ce yau fiye da watanni 30 kenan ba ma biyan su albashinsu na naira 3,300 da ake basu kowane wata.
Muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni ne domin su duba yanayin da nakasassu suke, su duba yanayin da nakasassu suke, kuma su jikukan nakasassu su tallafa ma nakasassu. Yau a yanayin da muke muna nan babu abun yi, ba abun da mutum zai iya taimake kanshi. Kaga inda muke duka wuraren duka ya bace gabaki daya a rana muke zama. Yau inda wannan wurin tana rufe tana komi, zamu iya mu zauna muna aikin sana'an hannunmu ko 5-10 a nan zamu iya mu samu muna taimake kanmu. Muna roko gwamnati, in Allah ya yi gwamnati ta ji kukanmu da kokari ta tallafa mana a gyara mana inda zamu zauna, a taimaka mana kuma da kayan sana'an hannu.
Lallai a dukkan fadin Adamawa haɗe da karamar hukumar Numa akwai allowance da ake ba na kasassu a kowane wata 3,300, to amma na yanzu ina ga ma an yi sama da wata 30 ba a ba mu ba. Wallahi ba mu san dalili ba, har zanga zanga mun yi, mun rufe hanya mun yi zanga zanga mun yi meme kap, ba mu cimma burin mu ba. Kuma wannan 3,300 yana taimakawa don wasu suna biyan haya a ciki, wasu suna dan sayan abinci a ciki, amma wallahi sansam an hana mu, ba mu san dalili ba. Mun je local gama mun yi zanga zanga, mun je hanyar Yola Main Road ma mun tare, duk dai burin mu dai bai haƙa mu bata cin maruwa ba.
Su ma dai mata da kasa su fa ba a bar su a baya ba wajen bayyana irin halin da suke ciki a yanzu, kamar yadda wannan baiwar Allah ke cewa.
A taimakin ta kowane anya, ina roki shugaban kasa ya sa anun shi, gwamna na jiha ya sa anun shi, a dube mu da idon rahama, musamman na kuka da local government nawa na mudde ba misali da sauki a she wa'ansu, amma namu ba a tuna da mu ko ta wani gefe ba a tuna da mu, in muka yi kuka ba a dube mu, saboda aka na kuka taimake mu don Allah.
To sai dai kuma a martanin da ta maida, gwamnatin jihar Adamawa ta ma musanta zargin cewa tana nuna wa nakasassun jihar wariya. Gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaran ta Comrade Ahmad Sajo ta ma danganta batu ne da rashin kuɗin da ya ce gwamnatin jihar ke fama da shi a yanzu.
A yanzu haka ina tabbatar musu cewa al'amarin yadda yake ba yadda ake tsammani bane. Akwai muna da karancin kudade, mun manta da su ba, kuma muna da shiri za mu kyauta musu rayuwarsu.
To ina batun wajen da suke koyan sana'a, kaman wuraren koyan sana'ansu ba me za ku yi?
Eh to akwai wayannan duka gyaransu yana cikin kasafin kudi wadda Ministry na Women Affairs and Social Development suka kai gaban majalisa.
Kwamishinan yada labaran jihar Adamawa kenan Comrade Ahmad Sajo Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. To har yanzu dai muna jihar Kano, kuma yau ma muna kan batun taron kolin nan da ya gudana a kwanakin baya akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhado da martabar noma a Najeriya. Shugaban manoma alkama na kasar Najeriya baki ɗaya Salim Sale Muhammad ya halarci taron, kuma a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗu kalubalen da suke huskanta. amma ya fara ne da bayyana babban abin da yake son ganin an yi a Najeriya game da noman alkama.
Ayi kokari a dada noman alkama a farfado da ita domin matsalar da kasar nan take samu. Babban matsala ita ce shine Najeriya tana kashe kudin kuɗi wajen shigowa da alkama kasar nan. Akalla ba a kasar ba dala miliyan 628 take kashe duk shekara don a shigo da alkama. Kuma muna da kasar, muna da manoma, kuma irin yanayi a Najeriya. Dan me ba za shuka alkama a Najeriya ba? To makasudin da muka zo nan shine mu tabbatar da kan cewa lalle mun samu dama ta shuka alkama a Najeriya koda kashi 50% ne ta wanda ake siyowa da kasashen waje.
To amma me matsalar ku?
To matsalar mu dai anan ita ce na farko dai siyasa. Abin da yasa an ce siyasa ita wait kullun ina kiranta political crop. Saboda manyan kasashen duniya sun yi nisa kuma sun yadda Najeriya ita ce inda ɗaya daga cikin ruhin inda suke sayar da alkama. Shi yasa ba za su bar a noma alkama a kasar nan ba. Na biyu shine ita kanta gwamnatin tamu ta Najeriya babu kyakkyawan policy manufa da ta tabbatar da kan cewa lalle ana son a noma alkama tan miliyan 100 kaza a kowace shekara. Na uku shine masu sayan alkamar da ba ruwansu da alkamar Najeriya yanzu ne masu kadan wayoyo baya suke so za su ya kamata a nan ma mu samu manufa da kan cewa dole ne duk wani wanda yake sarrafa alkama ta bada fulawa ko tai wani abu makamancin haka to zai sayi alkamar Najeriya koda da kashi 25 ko kashi 50% ta wanda yake sowa daga waje domin amfani da shi a masana'antarsa. To waɗannan su ne matsaloli guda uku.
Baka ganin ku ba kwa samar da isasshiyar alkamar da za su yi amfani da ita ko kuma ingancinta da yadda kuke samar da ita din bai dace da bukatun kamfanoni da sauran masu sarrafa ita alkamar zuwa shi baka ba?
A gaskiya za mu iya samar da alkama a kasar. Amma dalili duk abin da za ka noma a kasar idan baka da kasuwa ta ba za ka noma ba domin kana noma ne don ka sayar ka samu wani abu. Idan ya kasance za ka sai da noma abu ba mai sai don me za ka noma? So ina tabbatar maka da muna da kasar, muna da damar, muna da karfin da za mu iya noma da alkama mu samar da ita a kasar nan domin kamfanunuka saya. Ko matsala da kamfanunukan nan suke cewa ai alkaman Najeriya ba ta da nutritional value ko ba ta da wani protein content ko glucose na ta wani sinadari da yake cikinta, wallahi duk siyasa ce. A zo a dauke ta a kai ta laboratory na a gwada mana a gani.
Baka yarda da wannan bayanan
ba? Bai yarda da wannan bayanan ba. Domin muna da masana'a kuma sun dauki alkama mu sun kai ta laboratory din kuma su yanzu Milson sun tabbatar mana da kan cewa suna da abin da suke bukata su yi ta. In shi wancan magana da ake ta glutamine ai yanzu kira maki a duniya a rage cin glutamine. So Najeriya alkama Najeriya ma da bata da high glutamine content ma sha Allah ta zama wato rahama ne ma kenan ga sauran alkama da ake kawo daga kasar. Matsala ɗaya ne da ita wanda kuma in sha Allah daga nan Kano jihar Kano an fara maganin ta. Ita ce alkama da muke sayar musu sun ce ba ta da tsafta. To yanzu nan gwamnatin jihar Kano ta taimaka kungiyar alkama ta jihar Kano ta sayi inji na kusa da miliyan 18 da wani abu wanda zai gyare alkaman nan ba ma ya cire ba kazantar ba a zai grading din ta wannan irin zai zama according to size kowanne zai zama iya kowanne dan uwan juna ne wani ba zai haura wani ba zai kuma tabbatar da kilo da sauransu saboda haka kawai daga masana'antun nan sun saya sai dai kawai su zuba a cikin process line nasu na inji kawai su fara markar alkama ba tare da samu wata matsala
ba. Ka halarci wannan taro na koli kan sha'anin noma a Najeriya, ka gabatar da waɗannan korafe-korafe ko kalubale da ku manoman shinkafa kuke alkama kuke fuskanta?
Wannan tabbas ranar Litinin da kana wurin nan zaka ji lokacin da ya magana na tura waɗannan bukatu a cikin addu'armu da fatan da muke gwamnati yi kuma an karɓe su domin da aka tashi karanta sakamakon bayan wannan din na ji an sakar da su a ciki saboda haka kuma muna jira mu ji karcewar waɗannan abubuwa sun tabbata.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da manufofi da suka shafi noma gaba daya saboda abin da ta dogara da shi shine cewa za a dan sauka daga kan layin da ake na dogara da mai a fuskancin noman nan kaman yadda abin yake a baya. Wai kun karanci manufofin gwamnatin tarayya ne yanzu game da noma musamman noman alkama kuma kun gamsu da su ko kuna ganin akwai gyara?
A gaskiya manufofin su mun gamsu da su. Abin da yasa an ce mun gamsu da su ai akwai magana da Bahaushe yake cewa in tai daga-daga na Quraysh shakashi shi noman nan ba shi rike Najeriya ba. Alkama ba ta cikin ire-iren da aka saida a kasar nan aka samu arziki ai mai ne samu yasa aka watsar da noma. Alkama yanzu a duk abin da ake noma a kasar nan babu abin da zaka noma yau ka cashe yau ka saida yau umman da alkama dan me zai watsi da ita. So manufofin an gamsu amma kamar yadda ka sani ne duk wata manufa idan aka sata akan doran aiki to tana tafiya ne ake gano kurakuranta da kuma inda za a mata gyara ko ake gano nasarorinta da inda za a iya ƙara inganta da ita. Saboda haka a yanzu mun yadda ko muna tafiya kuma wannan addu'o'i da muka yi a wurin taron nan muna fatan za a sa su in an sa su ne za su ƙara inganta manufofin da gwamnatin tarayya ta saka a gaba. Amma dole ne idan muna son mu zauna lafiya a ƙasar nan sai mun koma harkar noma kuma noman ba wai noma na abin da za mu noma don mu ci a cikinmu ba. Mu tashi daga noma don ci a ciki mu koma noma don mu ci kuma mu saida mu samu ƙarin tattalin arziki.
Wannan batun haka yake Salim Salim Muhammad komawa harkar noma zama dole domin noman shine tushen arziki kuma hanyar ceton kai da kai amma Afirka baki ɗaya ba Najeriya kawai ba. Za mu ci gaba ranar Talata mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.
A gaida Halima Jumrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara da sakon Bala Muhammad da Banni. Kace salam VOA Hausa. Allah ya sa taron da yake gudana kan tattalin arzikin Najeriya kulliya ta biya kudin sabulu domin kuwa an dade ana ruwa kasa tana shanyewa. Muna so mu yi tsokaci ne dangane da ranar ruwa ta duniya wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware a kowace shekara. Muna kira da shugabannin mu na Afirka da su kara azama ganin sun wadatar da al'ummar su da ruwan sha domin ruwa shine ginshikin rayuwa. Sako daga Sani mai langilangi da angu malamin makaranta ya wuri. Sai wacce ta fito daga Safiyanu Gumal Zangon Daura kace assalamu alaikum VOA. Ina kira ga al'ummar Najeriya da mu guji yada labaran da jaridar Rariya ta wallafa cewa an sace wayar sakataren majalisar malamai ta duniya a taron musuluncin da ya gudana a Abuja Najeriya. Wannan labari babu kamshin gaskiya a cikin sa. Ina kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye da yiwa shugaban Najeriya Baba Buhari da kasar addu'a domin wallahi kasar da Baba Buhari suna buƙatar addu'a ganin irin halin da kasar ke ciki. Da fatan Allah ya yi mana jagora amin. Sako daga Hamza Galadima binnin Kabi. Shima Ilyasu Muhammad Tungun Bako cewa yi abinda ya kamaci 'yan Najeriya a yanzu shine su du'uba sallar dare domin neman sauki daga Allah Ta'ala. Daga ƙashe sai wacce ta fito daga Usaina matar Alhaji Umaru Forever Gashuwa kika ce salam VOA Hausa. Ina jajantawa al'ummar kasar Mali sakamakon har-haren da 'yan ta'adda wanda ba san ko su wane ne ba suka kai a wani otel a kasar Mali. Ya Allah ka tona asirinsu, ka jikan wanda suka mutu kuma ka ba waɗanda suka jikata lafiya, ka ƙara kiyaye afkon irin wannan a nan gaba.
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai, amma a takaice wannan karan.
Bama bamai guda uku sun tashi yau Talata da safe a Brussels biyu a filin jirgin sama ɗaya kuma a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke tsakiyar babban birnin na Belgium, inda kafofin labaru a nan suke faɗin cewar mutane aƙalla 30 sun mutu, wasu 130 suka ji rauni. Prime Minister Charles Michel na Belgium ya bayyana wannan lokacin adaman na alhini ga ƙasar, yana mai kira ga dukkan al'umma da su kwantar da hankula su kuma nuna ƙaunarsu ga juna. A lokacin wani jawabin da ya yi a Havana babban birnin Cuba, shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Amurka za ta yi duk abin da ya kamata ga ƙawarta Belgium domin hukumta waɗanda suka aikata wannan abu. Shugaban ya ce Amurka tana tsaye daram a bayan Belgium da ta fuskanci waɗannan hare-hare na rashin mutunci kan mutanen da ba su ji ba, ba su kuma gani ba. Hotunan bidiyo sun nuna mutane suna gudu daga filin jirgin saman Brussels yayin da fashe-fashe har sau biyu suka ragargaza manyan tagogin ginin. Hayaki kuma yana fita waje da misalin karfe 8 na safiya a gogon kasar. Kafofin labaran kasar sun ce an samu bam na uku wanda bai tashi ba. Kafofin labaru daban-daban kuma suka ce mutane aƙalla 11 suka mutu a fashe-fashen bama-bamai na filin jirgin saman.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Da shike yau ce ranar ruwa ta duniya, yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin yaya yanayin samun ruwa yake a yankin da kuke. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Dan Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.